kiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina na da shekara 1434 wanda kidayan turawa yau muna 14 ga watan 12 shekara ta 2012 muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya dawo da mu don ci gaba da tattaunawa akan abin da zai amfane mu a rayuwar mu ta duniya da rayuwar mu ta lahira gabaki daya muna fatan Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri idan ƴan uwa suna tare da mu a satin da ya gabata mun dauko bayani ne akan maganin cuta na rai wanda muka gabatar da cewa cututtuka sun kasu kashi daban-daban akwai cuta na jiki cuta ya kamu da a jiki ya kamu da cuta kamar a ce mutum na ciwon kai ko ciwon ciki ko ciwon kafa ko abin da ya kama da haka wannan musulunci ya tsara yanda za a magance wannan cutar akwai kuma cuta wacce takan taso ta sanadiyan shafan aljini wanda shi ma musulunci ya tsara hanyoyin da za a bi a magance irin waɗannan cututtuka waɗansu cututtukan sukan taso ta sanadiyan sihiri ne da aka yi ma mutum shi ma shari'ar musulunci ta tsara hanyoyin da za a bi ba tare da an kauce ma tsari ba an kauce ma shari'a ba a magance waɗannan matsalolin to amma muka ce duk gabaki ɗaya satin da ya gabata ba zami bayani ne akan irin waɗancan cututtuka ba a'a zami magana ne akan cuta ta rai wacce take asalinta damuwa ce da ƙunci da kuma ainihin wato rashin hutu da ɓalɓalcewar tunani da kasa bacci da makamantan irin waɗannan abubuwa muka ce babu ko kokonto duniya wato tana da yanayi daban-daban wani lokacin zaka ga ya zo mu mutum hankalin shi ya tashi zuciyansa ta ɓaci tunanin shi ya ɓalɓalce ba shi da kuzari ba shi da karsashi baya iya bacci wani ma baya iya aikace-aikace in mace ce ba ta iya aikace-aikacen gida in namiji ne baya iya aikace-aikace a office in mai sana'a ne baya iya fita wurin sana'ansa in mai aikin karfi ne ba iya yin wannan aikin karfi wani lokaci dai zaka ga damuwa da bakin ciki ta zo ta mamaye zuciyar mutum har ta hana ta cin amfanin baiwan da Allah ya masa ta hana al'ummansa cin amfanin baiwan da Allah ya masa har ma wani lokaci takan hana shi addini wanda kuma abubuwan da ke jawo wannan kamar yadda muka yi bayani a wancan lokaci abubuwa ne da dama wani lokaci a karayin tattalin arziki kan iya fada ma mutum sai ya samu kan cikin ƙunci da wato ainihin damuwa ta rai wacce za ta jefa cikin irin wancan hali da muka yi bayani wani lokaci mace ce za a yi mata kishiya sai hankalinta ya tashi ranta ya ɓaci ya gunzuma mata baƙin ciki da damuwa wanda za ta jefa cikin irin wannan fitinar har wata mata rami wani lokaci ma aka yi rashin dace har wata mata kan zautu wani lokaci kuma salwantan wani masoyi ta sanadiyar mutuwa ko ta sanadiyar rabuwa ko abin da ya kama da haka abubuwan da yake jawo waɗannan abubuwa suna da yawa wani lokaci rashin haihuwa ne wani yayi ya samu ɗa bai samu ba ko wata tayi ta samu ɗa bata samu ba kila ga kuma kishiyanta tana ta haifo ƴaƴa maza misali to abubuwan da yake tayar da damuwa na rai suna da yawa wani lokaci kuma mummunan tunani ne mutum ya rika tunani akan waɗansu abubuwa waɗanda suke ba su da hakika ya rika tunanin yanzu ƴaƴana ya za su kasance yanzu mota ta ya za ta kasance yanzu kaza na ya zai kasance wani lokaci tunani ne wanda bai da asali shi ke burkita kwakwalwar mutum wani lokaci kuma kamar yadda muka ce tsangwama daga gida kila mutum mahaifin shi ya rabu da mahaifiyarsa ko ta rasu ya zauna a gidan kishiyar mahaifiyarsa ta azabtar da shi ya rasa gata ya zama almajirin gidan ma ya fi shi gata damuwa sai ta yi masa yawa wanda daga nan ne ma kofan shaye-shaye da abin da ya kama da haka to mun dai ce hanyoyin suna da yawa kwarai-kwarai da gaske to amma gabaki ɗaya musulunci ya faɗi hanyoyin da ke kawo kwanciyar hankali da natsuwa da ainihin daidaituwar rayuwa zuciyarka ta huta gaɓuɓɓanka su huta hankalinka ya kwanta kai rayuwanka cikin walwala kai al'amuranka cikin nishaɗi ba tare da ya faɗa cikin matsanancin damuwa da baƙin ciki ba duk da kasance mun yi bayanin darasinmu ba yana nufin kar a yi bakin ciki bane, ba yana nufin kar a damu bane, amma yana nufin kar a dawoma cikin bakin ciki da damuwa. Don wannan na iya halakar da rayuwar mutum, yana iya sarwantar da kwakwalwar mutum, yana iya sarwantar da wato koshi da walwalan gangan jikin mutum, yana iya ya sanya mutum ya kasa cin gajiyar rayuwar da Allah madaukakin sarki ya bashi cikin falalansa. Muka ce duk waɗannan abubuwa da shari'a ta tsara za ka bi su ne domin ka riƙa kwana cikin farin ciki, kana tashi cikin farin ciki, kana sallah cikin farin ciki, kana bautan Allah cikin farin ciki, kana zamantakewa da iyaye cikin farin ciki, kana zamantakewa da mata cikin farin ciki, kana zamantakewa da makwabta cikin farin ciki, abokan hurɗanka na kasuwanci ko na karatunka, ko abokan hurɗanka a nesa ko a kusa, masu launin fata irin naka ko ba masu launin fata irin naka ba, ƙabilanka ko ba ƙabilanka ba, addininka ko ba addininka ba, kai rayuwanka cikin walwala da natsuwa da kwanciyar hankali, wanda kuma shine wannan babban abin da addinin musulunci ke fata kenan kowane dan adam ya rayu a kai, domin wannan zai taimake shi wurin tsaye da addinin shi da kuma kyautatar rayuwarsa. Mun zayyano abubuwa da dama waɗanda shari'a ta tsara cewa idan aka bi su sukan gusar da bakin ciki da damuwa, su daidaita tunanin mutum, su yalwata kirjin shi, su kyautata ɗabi'unsa, su gusar mishi da dukkan bakin ciki da damuwa na dindindin. Abu na farko kamar da muka kawo, wanda shine kuma mafi girma, shine asali, shine imani da Allah da kyawawan aiki. Babu ko kokonto imanin mu da Allah na gusar mana da mafi yawa daga cikin dangogin bakin ciki da halin kakani kai. Babu ko kokonto kyawawan ayyukan mu suna taimakawa gurin gusar da bakin ciki da damuwa na rayuwar mu ta duniya da kuma firgice da tashin hankali. Kaman dauko irin wannan misalin rayuwar da muke ciki a yau, kila babu aminci, akwai yiwuwan kana tafiya a mota a tada maka da bomb, akwai yiwuwan a zo gidanka jami'an tsaro su zo su yi maka tsarara a gaban iyalanka, wani lokaci ma hakila ta kai ga an bindige ka ko abin da ya kama da haka. Mu masu imani sai muka dauki wannan kawai jarabawa daga Allah, sai muka kwantar da hankulanmu, duk wanda abin ya same shi daga cikin mu sai ya daura ninyan an cutar da shi domin addini, kuma yana fatan ya samu kyakkyawan sakamakon shugon Allah. Kaga tasirin imani da Allah. Idan wanda ba musulmi bane, shi babu Allah a cikin tunaninsa, shi zai rika kallon abubuwan da zai rasa ne na rayuwar duniya. Da haka babu ko ku kwanto cikakkiyar imanin mu da Allah da kyawawan ayyuka da muke yi na daga sallah da sauransu suna gusar da bakin ciki. Wani malami yana cewa idan ka kalli musulmi yana sallah guda biyar kullun, Allah madaukakin sarki ya bashi abin da zai kwantar mishi da hankali. Amma arne a Ingila fa ba shi da shi, sai kaga arne ya tashi daga Ingila ya yi tafiyan kilomita 15,000 zai je wata ƙasa don ya ga wani dutse, zai je wata ƙasa don ya ga wani ruwa, zai je wata ƙasa don ya ga wani gini, ko yana neman kwanciyar hankali. Mu ko musulmi tun Allah ya riga ba mu aiki, yin sallan nan tana kwantar mana da hankali. Da haka wannan yana ƙarfafa mu akan mu ƙara kyautata imaninmu da Allah, mu ƙyale hauma-hauman da ba su da alaƙa da addininmu, buri, bokanci, tsafaci, don mu kyale su, mu maida yaqininmu da imaninmu akan Allah subhanahu wataala, kuma mu kyautata aikace-aikacen da annabi ya zo mana da shi. Wallahi shi ne mafi girman hanya da ke gusar da dukkan bakin ciki da dukkan damuwa na rayuwar duniya. Sannan kuma har wala yau abu na biyu da ke gusar da bakin ciki da damuwa shi ne wato ainihin mutum ya zama mai yawan kyautata ma halitta da magana da kuma aiki, da duk wani kofa da ka sani na kyautatawa ka zama tsakankaninka da mutane kana yawan kyautata musu, sallama, magana mai daɗi, babu cutarwa tsakankaninka da musulmi. Saboda duk lokacin da ka faranta ma musulmi rai, in ya nuna maka jin daɗin shi kai ma za ka ji daɗi, da haka za ka kwana cikin farin ciki. Saɓanin yau a ce ka zagi wani, sai ka kwana cikin baƙin ciki kana nadama me yasa na zage shi, ƙila ka ci mishi mutunci, sai ka kwana kana baƙin cikin me yasa na ci wani mutunci. Saboda yawa mutum yakan je ya saɗinsa da wani ko ya tashin-tashina da wani, idan ya je gida inda ya gara na haka zai ga dare, ba zai iya bacci ba. Me yasa? Saboda ya yi tashin-tashina da wani ko ya saɓani da wani. Har kishiya da kishiya akan sami irin wannan. Wata kishiya ta zage kishiyanta tas, in kuma ta shiga ɗaki ta yi ta tana cewa mun yi saɓani, har ta gaya min kaza, ni ma na gaya mata kaza, da ma na sani in gaya mata kaza, da ma ban sani ba da ban gaya mata kaza ba. Tana nan sai dai ta ji ladan yana cewa assalatu khairun minan nau, ta kasa bacci. To da Allah madaukakin sarki ya sa magana mai daɗi ta yi fa, da Allah ya sa kyautatawa ta yi fa, sai ta kwana cikin farin ciki da annashuwa da walwala cikin abun da muka kawo da suke taimakawa shine wato ainihin duk lokacin da mutun ya fada cikin damuwa tare ko wani bakin ciki to kar ya ci gaba da renan wannan bakin cikin kar ya ci gaba da renan sa a'a ya bakin kokarin sa ya shagaltu da wani aiki daga cin aikace ko wani ilimi mai amfani lokacin da kila wani naka ya salwanta aka yi maka rasuwa kar ka shiga daki ka kulle kofa kai ta tunanin mamacinka kai ta tunanin mamacinka ko kuma yayin da aka hana ka aure kar ka shiga daki ka kulle kofa kai ta lissafin waɗanda suka kawo maka cikas gurin aurenka a'a dauko wani aiki daga cin aikace in kana da sana'a ne kana kila saka ne ko kana wani abu ka je ka ci gaba da sana'anka mana ka ci gaba da sana'anka kar ka tsaya kai tare nan wannan bakin cikin taka da damuwa ko kuma ka ta sauni ilimi mai amfani yawa kila ana karatun tafsiri ne karatun hadisi ne karatun tarihi ne tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama ko magabatan mu na kwarai ko abin da ya kama da haka ka tasashi a gaba sai kaga duk kamunci da dukkan damuwanka da bakin cikinka idan aka samu mutun ya sabani da matarsa a gida yayin da ya fito tafi masallaci ya zauna karatu sai kaga duk ya mance da wannan sabanin baya ƙara tunawa da sabanin sai ya doso gidan sai tuna kai da zama mun yi sabani da wanci sai ya ƙara shirya ma fada amma lokacin da ya tafi masallaci ya dauki wani ilimi mai amfani Allah ya gusar mishi da bakin cikinsa sannan har wala yau cikin abubuwan da suke taimakawa kwarenyewan bakin ciki da damuwa shine mutun ya bakin kokarin sa ya ga aikin yau bai jinkirta ta kai gobe ba abin da ya kamata a ce yau ne za a yi to a yi ta a yau in ka tara aikin yau da na gobe sun fa ƙara wahala ne sai kai ta bakin ciki ba za ka iya gamawa ba in ka hada na gobe da na jibi sai ya haifa maka da bakin ciki amma aikin yau kai bakin kokarin ka ka gama sai ka ga mutun ya kwana cikin farin ciki da walwala da nishadi da annashuwa amma in ya tara aikace da yawa fa sai kaga mutum kuma ya shiga cikin wani hali wanda yake Allah madaukakin sarki shi kadai san irin damuwar da zai samu har wala yau cikin abubuwa abu na biyar kenan wanda zai taimaka kwarai da gaske gurin gusar da bakin ciki da damuwa ya samar da natsuwar rai da yalwatan kirji shine yawaita ambaton Allah subhanahu wataala a duk lokacin da masifa ta samu mutum yana da kalmomin da shari'a ta aje masa ko dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatin annabi ko istighfari ko la hawla wala quwwata illa billah ko kuma kawo mutun ya tunana ta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ko mutuwa ne akai maka kana fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kaga Allah yana sassauta maka damuwa da bakin ciki amma wanda ba shirin inna lillahi fa sai dai ihu sai dai kururuwa sai dai marin fuska sai dai yayya ga aljihu sai dai dukan kai ko abin da ya kama da haka amma kai da kake da shari'an Allah a shari'an annabi fa sai kai tayawaita nana ta ambaton Allah domin da ambaton Allah ne zakata sakan natsu kamar yadda ya zo a cikin hadisi har wala cikin abun da suke taimakawa matsaloli su gushe gabaki daya mutun ya zauna cikin walwala da kwanciyar hankali babu bakin ciki babu damuwa shine mutun ya rika yawan nana ta ni'imomin da Allah ya masa ba nana ta wani babin alfahari ba a'a nana ta wani babin godiya ga Allah idan kana jin yanzu Allah madaukakin sarki ya raba ka da aiki kana kwana cikin bakin ciki kana tashi cikin bakin ciki to kai ta hararo ni'imomin da Allah ya maka ga ni'imar musulunci yanzu fa kafiri komin nagartan shi komin kudin sa komin kyan fatan jikin sa in fa ya mutu wutan jahannama zai dawoma khalidina fiha abada babu ranin fita in ka tuna kai ni da Allah yayi ni cikin musulmi ba da dabara ta ko da wayo ba kai ya kamata in gode ma Allah da Allah so da ya kawo kai ce kai ne dan Fir'auna ko kuma ya ce mutun shine dan Fafaroma in mutun ya zama dan Fafaroma kaga zai wahalan gaske a ce mai musulunci ko kuma a ce a kai ne babban dan sarkin Isra'ila kasan Yahudawa amma cikin falalan Allah da taimakon shi kawai sai yi ka musulmi ka rika hararo wannan ka rika hararo yanda Allah madaukakin sarki ya baka lafiya kamar yanda muka ce wani in ka ambata sai kaga yana cankwance ne ya safa wata biyu ko daga kai bai yi ba ko bude ido bai ballantana kallon wanda ke gefen hagun shi ko daman sa so ire-iren waɗannan abubuwan zakai ta nanatawa a cikin ranka wanda wannan zai natsar maka da zuciyanka zaka samu kwanciyar hankali abu na gaba cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada cewa idan ka bi zaka samu waraka daga dukkan wata damuwa shine da yake cewa ka rika kallon wanda ke ƙasa da kai kar ka rika kallon wanda ke sama da kai yawa duk in ka tashi kallo kar ka rika kallo ga su dan gwata nan motocin shi sun kai dubu wane ne a'a ka kallo kai mai ci guda uku akwai wanda yake ci da yake a kullun ranar duniya kai kila kana da gida mai daki biyu akwai wani yana nan da shi da matansa da ƴaƴansa sun kai su hudu ko biyar ciki ɗaya suke da shi ba ma uwar daga da falo ciki ɗaya saboda tsabin uban talauci da Allah madaukakin sarki ya jefa musu wanda yake kaga babu jaraban da ta wuce wannan a ce da kai da ƴaƴanka da mazansu da matansu wannan shekaran shi goma wannan shekaran shi tara duk kuna kwance a daki ciki ɗaya to sai ka kalli ci to ashe kai Allah madaukakin sarki ma yalwata maka wannan zai taimaka maka wurin samun saukin rayuwa kuma zai taimaka maka gurin gushewan dukkan bakin ciki da damuwa da ka fada ciki a takaice dai ka rika kallon wanda yake da karancin ni'iman da irin wanda Allah madaukakin sarki ya baka in ka auna ni'imomin Allah akan ka ka auna jarabawan Allah da ya maka zaka ga wannan jarabawan ta nitsi cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya maka Allah ya baka gani ya baka ji ya baka harshe kana magana ya baka kafa kana takawa ya baka hannu kana miƙawa ya dan baka abin yi gashi kana shakan iska cikin sauki wani yana nan wannan iskan da kake ganin ta kake rena ta sai an sa mishi oxygen a cikin asibiti sai yake iya shakan iska wani bai iya bude ido wani bai iya bude baki in ya bude ma ba zai magana ba wani bai jin abin da ake fadi a duniya wani bai iya takawa gurguni sai ya hauke ki an tura shi wani bai iya miƙa hannunsa kai sai ka kalli ashe kai kafin mutane miliyoyi ma ni'ima ma ashe daga cikin ni'imomin Allah wannan na gusar da bakin ciki da damuwa abu na gaba shine lallai mutun ya bakin kokarin shi gurin nisantan duk wani abin da yasan zai iya ja mishi bakin ciki da damuwa idan kasancewa in aka bi hanya iri kaza yakan sa mutun ya fada cikin damuwa da bakin ciki kar ka bi ko kuma kar ki bi misali shine ke kishiya kina da kishiya sai ki ce to bari ni ko yau zan zauna a tsakar gida zan ga me zai dawo da shi kin bude ma kanki kofar da zaki tada ma kanki da hankali ne ai saboda in kika ga ya dawo da wani abu wanda ke bai dawo da shi a cikin ranar girkin ki ba a ranar ba zaki iya bacci ba amma da kin je kin yi kwanciyar ki fa sai ki baccin ki har da mishari kazantan da baka gani ba tsafta shi yasa a wani hadisi annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama idan ɗaya daga cikin ku ya tafiya kar ya dawo ma iyalin shi cikin dare dan kar ya dawo ya ga abin da hankalin shi zai tashi har wani sahabi ya saba ma wannan cikin matasa ya dawo annabi ya ce kar a dawo shi kuma ya dawo da daddare yana dawo shi ga gida sai gaga bako a gidan har matan ta gayyato bako zai ta kwana kaga laifin wa shi da annabi ya ce kar a dawo sai ya ki dawowa ko kuma in zai dawo yayi waya ya ce ina nan yau fa komin dare zan dawo kar a kulle kofa ko kuma in an kulle dai a kiyaye zan zo in bubbuga kaga za a yi shiri in ma da wata banna da ke ginin za a gusar da ita bai gani ba ballanta na hankalin sai ya tashi to irin wannan yana da kyau kwarai da gaske kowa ya gane wannan ka'idan duk abin da ka san idan ka bi shi zai tada maka da hankali kakka bi akwai waɗansu mazaje da sai miji namiji ya rika mamayen matansu yana daukan wayanta yana duddubawa yaga text din da ke ciki yaga waye yake kiranta ya bude ma kanshi kofin bala'i da fitina dan wani lokaci dan uwanta ne zai kira ta ba kuma dole ne sai ka san duka ƴan uwanta ba kai dauka ma wani ne kila can ya kira ta daban ai da baka dauki wayan ka duba ba da hankalinka bai tashi ba yawwa to haka nan ita ma mata wata lokaci sai ka ga mace ta rika daukan wayan mijinta wai tana bincike ta ga wace ce ta kira shi a waya wace ce ta yi mishi text wace ce ta kaza ta tada ma kanta da hankali a banza dan komin bala'i dai ba zai hana namiji ƙara aure ba inda fitinan mata a gida na hana maza ƙara aure ai da yanzu ba haka ba so da haka duk abin da ka san in kai yana jawo damuwa da bakin ciki da tashin hankali kai bakin kokarinka ka nisance shi dan ka zauna lafiya sannan cikin abubuwan da in an bi su za su taimaka gurin gusar da damuwa da bakin ciki yawaita addu'o'i irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada irin su Allahumma aslih li dini allazi huwa ismata amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli shar wanda al-imam muslim ya rawaito da irin su Allahumma rahmataka arju fala tukilni ila nafsi tarfata ayn wa aslih li sha'ni kullahu wala tukilni ila nafsi tarfata ayn da irin su du'a ul himmi wal hazan addu'an bakin ciki da damuwa idan bakin cikin ta riga ta faru kenan yawa mun karanta ta dai satin da ya gabata to duk suna cikin abubuwan da ya kamata a kula da su sannan har wala ya kuma abu na goma wanda shi ma idan ka kiyaye shi zai taimaka ma mutum gurin sassauta bakin ciki da damuwa shine idan bakin ciki ta faru ka bi hanyoyin da zaka bi kaga ka sassauta shi kar ka yadda ka bar bakin cikin ya ci gaba da tafiya. Duk lokacin da ka shiga cikin wani bakin ciki, kai bakin kokarinka kaga ka bi hanyoyin da zaka sassauta wannan bakin cikin, ko da ba zai ka iya rabuwa da shi gabaki daya ba, amma dai ka rige mishi karfi dan in ya ci gaba da rayuwa, ka ci gaba da renan shi, to zai fa yi girman da in kai baka kada shi tun bai girma ba, to shi zai kada kai. Ana ganin ka a ce wani ya naga duka lalace, sai dai ka danyi dariya, bakin ciki da damuwa ta tasa ka a gaba. Yawwa, to da ka bi hanyoyin da yake kila ya danfa maka wannan sauki wanda zai sassauta maka damuwan, to kila da yafi maka amfani. Sai abu na 11 kuma, lalle lalle mutum ya zama yana da karfin zuciya, ba zai rika sallama ma kowane irin hauma hauma ya bijiro mishi ba, duk mummunan tunanin da ta zo mishi sai ya yi, a to ya bude maka shi kofin bakin ciki da damuwa. Yau kawai kaga wani ya zo ya maka sallama a ciki, sai ka dauka to yanzu haushi na yake ji, wallahi ni ma da yanzu mun kulla, ka bude maka kofar fitina. Kar ka sallama ma irin wannan hauma hauman, a'a, idan kaga wani ya zo ya maka sallama a ciki, dauka cewa kila daga bacci ya taso, kila yau bai jin nishadi ne, ni ma kaga ji haka na taso ban jin nishadi, ka bubbude uzurora domin kai ka zauna lafiya. In ba haka ba ka dauka to wani na jin haushi na, ka wuce kusa da wani kila ka zo a mashin ya zo tsaya maka a gaba mai mota, ka ce shi ma yana jin haushi na, ka zo ka aje mashin dinka, wani yaro ya dibi kura ya zuba ya ce ka ce shi ma yana jin haushi na, haka za ka yi tafassara mutanen duniya cewa makiyanka ne, wannan kuma zai ta'azabtar da zuciyanka. Don haka sai ka daina sallama ma ranka akan duk abin da ta zo da shi mummuna ka karba, ka rika ba yan uwa musulmi uzuri da sauran al'umma. Sannan abu na gaba kuma, lalle lalle mutum ya zama mai dogara akan Allah subhanahu wataala. Duk abin da ya same ka kasan haka Allah ya kaddara, duk abin da ka rasa kasan Allah haka ya kaddara, bai kore kai bakin ciki irin na dan adam ba, amma ba zai dame kan har da zai hana ka sukuni ba. Yau an biya maka kudin aikin haji ne, sai aka cewa ne ya gaya maka je kai passport, sai ya ki fada, shikenan da ka zo kai sababi kai sababi ka ce na gane wannan yana min hasada bai kauna na, ai mun kulla kenan da ne da zar'an shi, wallahi ba ma kara mutunci. Duk lokacin da ka ganshi sai ka tuna da wannan bakin cikin, sai kuma ka dawo da bakin cikin ta dawo danya, kaga ba za ka gushe cikin bakin ciki ba. Amma in kai wannan dai na tashin hankali ya gushe, to dauka kuma kai kaji da Allah ne ya fi mun kira ni, ba da Allah kira ni wallahi, ko ana ha maza ha mata sai na ji, ah ga wani ma nan ba passport din ya je, ga wani ma ba shi da kosisi ya je, kai Allah ne bai kira ni ba, kaji bari na tsada raina guda, ka huta kenan, ka fita cikin hauma hauma da rudu irin na yau da kullum. Sannan har wala cikin abubuwan da za su taimaka wato a har kullum, shine mutun ya rika fassara bayin Allah da irin yanda yake shi ma, kamar yanda ya zo a cikin hadisi a manzo Allah yake cewa idan ɗaya daga cikin ku ya kyamaci wata mata matarsa, idan mumin ya kyawaci mata mata, to zaka ga kila akwai kuma in su dabi'u da kuma take wanda yake so, to kai ma ka san wannan dabi'an dan adam ne, kai ma akwai kuskuren ka akwai daidai dinka, haka nan yake wajaba ka rika aje mutane, cewa kowane dan adam akwai kuskuren shi akwai daidai din shi, in kana son wai mutane sai su rika muka mu'amala 100% ba kuskure, to ka bude kofan da yake ko a cikin sabai ba a samu wannan ba, da kullun zaka yi ta zama cikin bakin ciki. To abu na gaba gaba kafin tsaya shine, lalle lalle mutum ya rika bude shafin sabuwar rayuwa a duk lokacin da ya samu kan cikin wata matsala, kar ya rika daukar rayuwar shi kullun kuntatacciya ne, in je ya shiga kunci ya dauka kai yau an shigo wannan watan, a wannan watan sabuwar rayuwa za a yi, duk bakin ciki na bara na kauda shi, duk abin da ya faru tsakankani na da wani na manta na share, sai ka koma ka bude shafin rayuwa sabuwa, wannan zai rika taimaka maka kwarai kwarai da gaske wurin samun natsuwar rai da kwanciyar hankali. Sannan har wala cikin abubuwan da mutum idan ya yi su zai taimaka masa wato gurin wato gusewan bakin ciki da damuwansa, shine har kullum mutum ya rika aunawa tsakankanin wato kuncin da ya shiga abin nan tsakankanin karancin rayuwar nan da kuma irin halin da yake ciki, cewa rayuwar nan ma duka guda nawa ne, in na damu kaina ne ta bakin ciki da ita kawai zan halakar da kaina ne, duka rayuwar ya wuce shekara 60 ne ko 70, to in ma an kai shekara 60 din saudiya sai gaba da lafiya ake kaiwa ba, in ma an kai da lafiya sai kaga dai abubuwan ba sa maka ba abin da ke maka dadi, kamar yanzu in dai bai cin dai dan adam da Allah gina mu akan san rayuwa, irin fituntunin kasan nan ga talauci, ba lafiya, ba asibiti, ba tsaro, ba ilimi, ba komai, ba sai ka gummace maka mota ba ka huta misali, ba sai ka gummace ga mota, to in ka kalli wannan kunci abin nan kuncin sai ka auna ta da karancin rayuwa sai ka samu sukuni, amma in ka sanya kanka cikin damuwa kai har yanzu baka yi kudi ba, ga wani kun taso tare kudi, ga wani yi kudi, ga wani yi karaye kara, sai mutun ya ta bakin cikin da yake ba zai iya gusan makan shi da bakin cikin ba. To sannan cikin abubuwan da za su taimaka a gurin mutun ya samu sauki shine mutun lalle ya rika yawaita ajaran shi, wato kar ya rika sa sai kowa ya gode mu abin da yayi, kar ka rika daukawa duk abin da kai kana son sai mutane sun zo sun gode kamar yadda muka bayani wancan satin. Wannan zai sanya ka ne kawai kai ta bakin ciki da jama'a, na yi ma wani abu kaza bai zo ya godiya ba, ni ne ma wani hanyar kaza bai nuna ya gode ba, wani bai turo baban shi ya mun godiya ba, sai kai ta jin haushin mutane kai ta kwana da bakin ciki, ka dauka kawai duk abin da kai kawai kai na yi dan Allah ne, in ya gane ya gode shi ya sani, in bai gode ba shi ya sani. Sannan har wala cikin abubuwan da zaka rika yi domin ya gusar maka da bakin ciki, ka rika sanin cewa fa rayuwanka na bin tunaninka ne, duk irin tunaninka to irin rayuwar da zaka yi kenan. In kaga kullun rayuwanka cikin wahala da kunci, to kuntataccen tunani kake da shi, barkitaccen tunani. In kaga rayuwanka walwala da cimma nasarori da ci gaba yawa a rayuwanka, ya nuna kwakwalwanka tana bude ne, yalwataccen tunani kake da shi da yalwataccen kirji. Wannan in ka tsama kuma irin jarabawa da Allah ke yi ya ba masu sabo kwanciyar hankali a rayuwar duniya din ya kama su da laifi, ba wannan ba da muke tadi ba. So cikin abubuwan da har wala yau mutum zai yi shine ka gane cewa kai duk iya inda mutane suka kai ga cutar da ni, ba fa zai iya yin mun komai sai in na biye mu wannan cutar, kamar yadda Hausawa suke cewa wato komin tsiyan dan dambe sai ka ce kana yi, duk wani ko masu amfani kan ma ka tsaya ka bi ta nashi. In ka tsaya ka bi ta nashi an ce ya zage ka, ce to ba ai zan zo in labi in ji abin da ya faɗi, to lokacin da ka labe ka ji abin da ya faɗi sai ya tada maka da hankali, kuma daga lokacin nan sai kai ta labewa sai kai ta labewa kai ma ka zage shi, kenan ka bata rayuwarka a banza. Amma yana yi baka ma san yana yi ba. To ala ayi hal, wannan dai kusan kaɗan daga cikin abun da muka yi bayani kenan a wancan karo, wanda kuma riko da su kwarai kwarai da gaske za su taimaka wurin gushewan bakin ciki da damuwa, zai samun mutum da yalwan kirji da walwala da kwanciyar hankali da kuma ainihin samun nasara a cikin rayuwarsa gabaki daya. To wannan dai kusan kamar muraja'a ce muka yi na abin da ya gabata. Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri. Zan mai da abin magana ga Malam Aliyu domin ya ci gaba da abin da ya kamata.
To Allah ya saka da alheri, da fatan masu sare kun amfana da ainihin bayanan da malam yayi a daidai wannan lokacin, kusan kuma a iya cewa ya amsa tambayoyi da daman gaske waɗanda ainihin na tabbata waɗanda suka aiko da waɗannan tambayoyin sun ji a cikin bayanan malam. To amma da yake akwai waɗanda suka aiko da tasu tambayoyi, to bari mu dan karanta kafin mu bude layin wayar nan. Wannan tace tana maka fatan alheri daga Hadiza dake Tudun Wada nan Zaria. Ce malam, ita abinda ke bata mata rai ko kuma bakin cikin zuciyarta shine wani abu ne wanda yake faruwa kullum, ba wai kan faru ne so daya ya wuce ba, shine mijinta sai ya zo daki bayan ta girka mishi abinci ya ci ya koshi sai dauko waya ya rika kiran ainihin yan matansa. Ce to wannan abin kullum kaman ina fama mata ciwon dake cikin zuciyarta. To malam, don Allah ya zata
to Allah na daukan sarki ya daidaita. Amma abin da ya kamata mu gane shine shi ɗaya namiji wato yana da hanyoyin ramuwan gayya ne ga matansa da yawa. Idan fa bata kyautata masa, ko bata iya girki ba misali, a ce bata iya abinci ba, ko bata iya magana ba, ko bata iya kwalliya ba, ko ta faye kazanta, ko ta faye fita, ko ta faye gayyato kawaye su cika mata daki su tafi rashi, kuma yana son ya zauna da matarsa, ko kuma matan tana yawan ga mijin ya zo zai ci abinci sai ta shige daki abinta ta bar shi, ba za ta zo ta zauna kusa da shi, kila yana da wata bukatuwa dibo mun ruwa ko kuma dai akalla yana ganin ta ba. To idan yana jin ramuwar gayya, ba lalai ya gaya mata fa kina cutar da ni guri kaza ba, kawai sai ya dauko abin da yake ganin in ya mata zai gunzuma mata bakin ciki. Kana ina sai ka samu malami, malami ne fa yana karantar da dalibai, matan shi na zuwa makaranta amma an ta mishi laifi sai ce ba za ta je makarantan ba, kai ka ce bai san muhimmancin ilimin ba, wai nan zai mata abin da yake son ne shi ma ya rama ya fanshe bakin cikin da ta sashi. To ire-iren wannan babin ne, duk mijin da zaka ga ya je yana a gaban matansa yana kiran yan mata su tattauna, ina tabbatar miki wani lokaci ma darrehu ne, ba kiran gaskiya bane, zai yi ne kawai gunzuma miki bakin ciki. A irin wannan lokacin kawai ki tsaya ne ki kalli kanki, ki kalli menene baki iya ba. Mun faɗi zamantakewan aure a baya, kuma mun fadi tsaftace jiki da yanda ake gyaran kai da yanda ake tarere miji da abin duk mun yi bayanin su a baya ki kalli kanki ne kawai da kyau ki ga menene baki iya ba shin bakinki ne yake wari ko ko baki aske gashin hammata ne kamar yanda nikan ci har yana gansa kuka ko ko a ake in kin je kin yi girki da warin hayaki da menene haka ne zaki je ki kwanta mishi akan gado ko ko a kafanki ne duk kauje duk faso in kika zauna kina barbarkita shimfidan gado ba zai iya gaya miki ba kamar yanzu ummatan mutum bakinta na wari zai wahalan gaskiya namijin da zai iya gaya matan ke wancan bakinki na wari zai wahala to amma menene zai shi mai ta gunduma mata bakin ciki bari in rika kiran yan mata wani lokaci ma sai ya kira yar uwan shi wance ina gajiya lafiya bari ku gaisa da wance ita kuma a bata ta tsiya ni bazan gaisa da ita ba ni Allah ya tsakani na da kai ni ka ce mun mutunci ni kai kaza wani lokaci namijin na yin wannan wani lokaci ba ma kiran kawai sai dauki waya dan kebe wance ina gajiya lafiya la amadalla jiya da muka rabu din nan ne kaza dan ya gunzuma mata bakin ciki dan haka ke yar uwa ki zauna kawai ki karanta kanki da kyau ki gano inda kike da naƙasu ki gyara za ki ga duk an daina yin wannan insha Allah ta'ala wallahu a'lam
to Allah ya saka da alheri da fatan sauran mata sun ji wannan ainihin bayani da mallam yayi to wannan yace yana mana sallama irin ta addinin musulunci kuma yana ma mallam fatan alheri da fatan mallam zai koma gida lafiya yace shi ma matsalan shi guda ɗaya ne yana bin wani bashi kuma ya rike bashin nan ya ki biyan sa kullun ya gansa ran shi na baci shin yace yaya kamata yi mallam akwai ta addu'a ne da zai yi dan haƙin shi fita koko dai zai fitar abin ne a cikin zuciyarsa yace da fatan za ka koma gida lafiya
gaskiya to ɗayan biyu ko dai in zai iya yafe mishi yafe shikenan kaga da an gama da matsalan yawa in ba zai iya yafe masa ba to ya Allah ya isa kawai ya dauka yanzu na bar mu Allah Allah zai kwato mun gobe kiyama bi ma'ana kawai na daina maganin yanzu a rayuwar duniya kenan kaga hankali kwance in kuma in ya ganshi yana samun nutsuwa to ya bakin kokarin shi ya rika karanta waɗannan addu'o'i da muka kawo ko dai addu'an bakin ciki din nan da damuwa wanda muka kawo satin da ya gabata ko wannan Allahumma inni Allahumma aslih li dinihi alladhi huwa ismatu amri irin waɗannan addu'o'in mutun ya rika karantawa domin Allah ya rika sanya mu zuciyar shi ruwan sanyi kuma cikin abubuwan da ke kawo zuciyar mutun ta sanyi musamman wannan ga mataye masu kishiyoyi musamman su na san sun fi irin wannan bakin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana son zuciyarka ta taushi kuma ka rika cimma buƙatuwanka na yau da kullun to ka rika shafan kan maraya kana tausaya masa in ka ga maraya ka tausaya mishi ka shafi kan shi wani ya mutan gidan to ka ce ina gaishe su in kana dan sabulu ka bashi ka ce to gashi wannan ayi maka wanki to manzon Allah ya ce wannan yana gusar da bakin ciki kuma yana sa mutun ya rika cimma muradin abubuwan da ya tasa a gaba sannan har gulaya wani hadisi ma ya ce shan ruwan alula bi ma'ana mutun ya gama alula abin da ya rage a cikin gwangwanin alula ko butun alulan ya dan zuba a hannunsa ya dan kurba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi ma wannan yana gusar da bakin ciki da damuwa so ala ayi hal mutun ya bi hanyoyi da za su sassauta mishi damuwa ko dai kai Allah ya isa ka san a duniya dai an gama da magana kar kuma kai Allah ya isan ka ji duk majalisin da ka zauna ai wani ne ya ci min kuɗi baka dauki hanyar da zaka gusar makanka da bakin ciki ba ai inda kai Allah ya san to kawai ka barta sai gobe kiyama ko kuma kawai ka ce to na yafi ka ganshi ka ce kai wani din ka ci sa'a wallahi muna da zumunci da kai ne bai cin haka nan da alƙali ka raba mu da kai amma dai yanzu na yafi maka zai ce nagode shikenan kun koma cikin kuma walwalan ku kenan da fara'an ku sai kuma karka da wancan addu'o'i da muka kawo wallahu a'lam
to Allah ya saka da alheri to bari mu bude layin wayar tamu domin masu ware su kira su yi tambaye akan abubuwan da ya shige musu duhu namba ta da wata namban da za ku kira ita ce 08032986269 08032986269 to ga wani akalai alaikum assalam wa ke magana
a kare Shaibu baban kuka garkon matatan wutata
to Shaibu me ce tambayar ka
to Allah ya saka mallan da alkhairi a irin fadakar da mu da yake yi da al'amura gaskiya muna wa gutuwa da dama to alhamdulillah ina mallan ina hukuncin matan da za ta ce ma mijinta hukuncin matan za ta ce ma mijin da ka taba yi mun a rayuwa ko bayan ta fara ta mallan da ita da sauran su
to Shaibu yayi tambaya dai wadda ke ba ita ce mudu ina wani arabu da mu suna shigar da matsalan a matsayin zamantakewa ta aure amma dai ban san bari mu hada da wannan ban san abin da mallan zai ce ba bari mu je wannan akan lai assalamu alaikum
assalamu
alaikum assalamu alaikum magana hello to gashi line na shi na tafiya amma kuma ba ma ji mallan kaji kila matsalan shi kullun tana cewa bai me ka taba mun kila shine shi cutuwan shi a cikin zuciyar shi to na hukuncin wannan mallan
to na farko dai hukuncin wannan matan ita a karan kanta ana sarran ba za ta shiga aljanna ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai yar wuta ce ma dai kawai dai mu fadi ta karara yar wuta ce subhanallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba yin ma mata wa'azi ranan sallah cikin abubuwan da ya ga mu cewa mata na leka wuta na ga mafi yawan kuku in wutan a'a sahabbai suka ce menene zafi me muka yi na zafi haka mata an sahabbai suka ce me muka yi na zafi da zamu yawa a wuta yace na farko dai kuna da karancin addini duk inda addini ya kai wata lokaci in hankalin ku ya tashi ba ku iya yin addini ko kan hakura da addini lokacin farin ciki ko lokacin bakin ciki yawa wata za su yi rabuwan aure da mijinta ya sake ta saki daya ta san qur'ani ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna amma za ta ce wallahi ba za ta zauna a gidan ba kuma in ka ja mata ayan ma ba za ta yi aiki da shi ba to kaga wannan kenan sannan abu na biyu da annabi ya ce shi ya jefa mata a wuta yace yakfurna al'ashira suna kaurace ma suna kafirce ma zamantakewan aure har annabi yake cewa zaka kyautata ma ɗaya daga cikin su shekarar shekaru amma in kai mata kuskure ɗaya sai ta ce me ka taba yin mun annabi yace to wannan ne ya kai mata wuta so da kaga wannan mata dai hukuncin ta ita yar wuta ce to sannan kai kuma mijin fa ai da ma annabi ya ga ya maka cewa an halice mata yayi ne daga kashin awaza mafi karkacewa ya ce ba kuma zaka iya miƙar da ita ba in kana son ka miƙar da ita dan miƙar da ita shine ka sake ta sai dai in zaka ji dadi da ita ka ji dadi da ita a karkacen nan so ka gane wannan in zaka ji dadi da shi inji annabi ka ji dadi da ita a karkacen nan kar ka sa ran wai sai ranan da tazo tana cewa kai aini kai mun riga da wando kai mun zani da hijabi kai mun kaza a'a ba kowace mace ne za ta iya fadin wannan ba ko me te maka dai kai mata abin da kake yi kar ma ka dauka sai ta yi godiya shine ai maganar da muka yi kar ka dauka sai ta yi godiya kawai ka dauka kai kana yi ne ya gani mahallicin mu kenan idan ya gani ya saka maka alheri shikenan yawa wannan ita ce wallahi a'ala
wallahi saka da kai ta zauna akan lai assalamu alaikum assalamu alaikum wake magana
ni ku ne daga anguwan Nijar
to mallan Nuhu menene tambayar ka ga mallan
na mallan farinci ne farkon da zuwa Allah ya sa kuma gida na ita.
Amin.
To an da lafiya ne ma.
Ba tambaya?
Ah, ba tambaya.
To mun gode mallan. No.
Allah.
Allah hakika mallan ya samu gamsuwa da bayanan da mallan ya shi sa har ya kira ya yi mallan fatan alheri. To mun gode Allah ubangiji ya bar zumunci. To nan badde da za ku yi kira ita ce 08032986269. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wake magana?
Ina magana da Hawwa.
To Hawwa, me kike tambayan ki ga mallam?
Eh tambayar. Ko godiya da miki da abin.
To alhamdulillah, to mun gode mallama Hawwa tace ita ba ta tambaya ita ma fata alheri za ta yi ma mallam. To mun gode da fatan alheri da kuma addu'a da ake ta yi ma mallam. To wannan mallam yace shi addu'an da ya iya shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace shi yayi daidai mallam
a'a ai ko ya iya addu'a ai ya iya addu'a amma da zai hada ta da kuma la haula wala quwwata illa billah da hasbunallahu wa ni'mal wakeel to da ya cika kenan yawa dan kaga kamar inda yazo a cikin hadisi lokacin da aka tara ma annabi ibrahim jama'a aka nemi a fallasa shi aka nemi a jefa shi a wuta manzon Allah yace kalman ƙarshe da ya faɗi shine yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel da haka sai gashi Allah madaukakin sarki ya sanya wutan nan ta zama sanyi ga annabi ibrahim da kuma aminci haka nan lokacin da akai mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cincirundu ana neman ai waso su akan sa da sahabbansa da aka fita yakin ahzab ai abin da sahabbai suka faɗi kenan hasbunallahu wa ni'mal wakeel a yakin uhudu afwan yakin uhudu hasbunallahu wa ni'mal wakeel qur'ani ya kawo cewa sahabbai suka faɗi saboda haka idan da zaka hada da wannan da kuma la haula wala quwwata illa billah wannan manzon Allah yake cewa tana tunkuɗe kofofin ababen ki da dama to to da zaka hada da shi zai kyau, idan ka hada da kuma inna lillahi din wa inna ilaihi raji'un a lokacin duk da masifa ta samu, kuma a yawaita ambaton Allah kamar yadda muka ce koda kana tafiya akan hanya ka kai yawaita ambaton Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, to su ma duk zasu taimaka mu gusar da bakin ciki da samar da nutsuwa da girmama lada da karfafin imani. Wallahu alam.
Tala saka da alheri wannan akace ana mana sallama irin ta addinin musulunci kuma ana ma malam fatan alheri. Cito malam matsala ta ita ce ban iya magana ba, dan da nazo zan magana yawanci kaman irin me ka to kwara din nan ga misali ita ce yace matsalan shi kenan ko matsalan ta kenan kuma wanda ya rubuto dube nuna ko mace ne ko namiji ba shi yace ko akwai wani addu'a ko wani yadda zai yi malam
babu ko kokonto akwai yanda zai domin ai babu wata cuta face sai da musulunci ya fadi yanda ake magance ta. Harshe na daga cikin mafi sharrin al'amari wanda ke kifa mutum a cikin wutan jahannama, kamar yadda ya gaya ma babban sahabi Mu'az bin Jabal, yace kaga harshen ka yana kai mutane zuwa ga wuta da yawa kamar inda harshe ke kai mutane aljanna. Magabatan mu da dama sukan yi tarbiyyar harshen su shekara 20 30 40. Abin da nake nufi anan ashe harshe koyar da shi ake yi shi ma ba wai kawai akan zauna ne mutum ya dauka to ainihin ban iya magana ba, a'a ka koyar da shi sai ka koyar da harshen ka. Koyar da harshe kuwa yakan taso ne ta sanadiyyar zama da malamai na Allah. Yawwa, idan ya kasance kana zaune da wani malami na Allah ka lazumce shi, irin kalmomin da ke fita daga bakinsa zaka ga bakin kai yana yawan kama su. Akwai wani dali wani bawan Allah da yaje neman wata auren wata baiwar Allah, abin mamaki shine da yaje neman aurenta ya gaya mata gashi to irin kalmomin da yaji tayi sai ce kai wannan din da aka yi ke daliban wani ne, tace ya aka yi ka gani, sai ce naji kina yawan fadin kaza wannan kalmomin malam wani ne, tace kwarai da gaske ni daliba sace to shine da ya taso sai je ya samu wannan malamin yace to naje neman maka auren daliba fa. So dan haka idan da zaka zauna da malamai zaka iya daukan kalmomin su da yawa, kuma idan zaka bibi alqur'ani mai girma ka bibi hadisai zaka ji inda ake aje magana da inda ake daukanta da inda ake takaita magana da inda ake fadada ta. Idan da mutum zai kotsa mabadin ilimi wallahi zai iya magana ba ko kokonto akan wannan zai iya magana. Yawwa, zai iya magana kuma zai iya aje magana kuma zai san kalmomi mafi dacewa da kalmomin da basu dace ba, zai gane kalmomi masu tsanani, zai gane kalmomi na sauki wanda kuma zai iya aiki da su a matsayin shi na mai hankali. So ni ina fahimtar wanda yace bai iya magana ba ko dai ya kasance bai koyi maganan bane, yana son kaman yayi mafarkin iyawa ne kawai ya tashi ya iya, ko kuma bai zauna da malamai bane, ko kuma bai mai da hankali da binciken shi a cikin alqur'ani bane da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama da tarihin magabatan mu na kware, amma da yayi su to babu ko kokonto zai amfana. Misali guda ɗaya shine kuna zaune da mutum a gida bai san komai ba amma zai je ya karatu ya karanta kila harshen Hausa, sai ka ji ya iya magana, ya iya tantance lamiri, ya iya tantance mai yawa da mari yawa, kuna tarifa a gida da bai iya wannan ba amma kuma sai ya je ya koya, to ballantana wanda ya koya ta sashin addini. So dan haka ka je ka koyi harshen, kai ma harshen naka tarbiya, ka zauna da malamai, ka kuma bibi Qur'ani da hadisi da tarihin magabata, ka hada da addu'a insha Allah ta'ala Allah zai taimake ka.
To Allah ya saka da alheri. To wannan ita ma tambayan daban ne mallam. Amma ce do Allah a taimaka mata dan abin da ya dame ta kenan. Shin mace za ta auren wanda yake tsaranta a shekaru?
Koda ta girme shi ma za ta iya auren sa. Ba ma tsara ba. Koda ta girme shi. A samu wata bazawara ai shekara 40 ta ga wani saurayi dan shekara 25 in dai sun daidaita shikenan za ta iya auren shi ba wata matsala. To ballantana waɗanda suke kayan su daya shekaran su 20 a za ta aure shi in dai an samu nagartacciyar soyayya, to sai dai ai musu addu'a kawai a ce Allah ya sanya albarka, babu wani dalili da ya hana ba za a yi wannan auren ba insha Allah ta'ala.
To Allah saka da alheri. Amin. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wake magana?
Ana magana da litiba ban tana ta tun ga malamai dam.
To menene tambayanka?
farko dai ina malam barka da zuwa ubangiji Allah ya sa ya koma gida lafiya kamar da yanzu wannan gida dai na kula da
amin
malam ni tambayar da ne kamar matan da za ta tafi a alal misali
hello
sai ta tafi wani waje yau sai ta shiga kamar wani abu ba ta da mutunta ta sanya ba sai ta zo gida sai ta fada miki sai ya ce mata Allah ya sa ko take da yake mata Allah ya sanna kaga ya kamata ka bashi guri ne to
eh
to sai ba ta bashi guri ba sai take cewa to ai ba wani abu sai ba yake to gida Allah ya sa kina ni ko
to madalla to mallan kaji tambayan shi to sai ta fita ba tare da izinin mijinta ba kuma ya dawo ta ga mishi yace Allah ya sa
to gaskiya ko za ko ta ga aikin Allah ya sa ko a duniya ko a lahira wato babu abin da ke cutar da wasu sai jahiltan Allah yau ka dubi mutum ka ce Allah ya isa kai ko baka san Allah yana da wuta bane baka san Allah yana da nau'o'in azaba a cikin wutan jahannama ba baka san Allah yana da sarqoqa inna ladina ankalan wa jahiman wa ta'aman zagwasatin wa azaban alima baka san Allah yana da azaba mai radadi ba baka san Allah yana da nau'o'in abinci na cikin wutan jahannama na kaya mai makuri zukata masu karkatsa ƴaƴan hanji ba baka san Allah madaukakin sarki yana da sarqoqa da kukumi ba baka san Allah yana da wuta ba in aka ce maka Allah ya isa wallahi mutun ya gama da kai duniya gare rufe ka da duka ya dauko icce ya dauko gora kai in ma wuka zai dauko ya yanka karshe wallahi yafi maka sauki fiye da baka da Allah to amma mata suna da irin wannan sai ta fakaice idan miji bai sani ba ai yanzu za ta shiga makwabta ta je ta dawo sai ta fita minti 5 to muna mata bishara da cewa ita tsininniya ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan duk macen da ta fita gidanta ba tare da izinin mijinta ba duk takawan ta da mala'iku ne Allah ya tsine miki Allah ya tsine miki Allah ya tsine miki kenan haka za ta je ta dawo kila akalla ta samu tsinuwa 1000 ko da ɗan iskan anguwanku suka taru suka ta tsine miki sai iskan iza tsinuwan nan ta ka maki ballantana a ce malaman anguwa ballantana a ce mala'ikun Allah subhanahu wataala amma saboda rashin sanin Allah haka nan dai mata ke daurewan suna fita ba tare da izinin ba kuma har an ce mata Allah ya isa ta ce ba komi to wallahi ina gaya maka ina tausaya ma irin wannan matan ba za ta mutu da imani ba ba za ta gama lafiya ba kuma ranar tashin alkiyama sai ta nadaman dama tunda ta zo duniya bata taba fita ba dan fitan da bai ta kara karya ba ya ja mata balbalin bala'i duniya da lahira Allah ya sauka
amin to mallam na ƙarshe tace tana maka fatan alheri tare da mijinta tace ita damuwanta ɗaya ne shine kishiya ba ta san mijin ya mata kishiya sai ta ko akwai wani addu'a da mallam zai taimaka mata ta yi addu'a daga Amina Jibrin Auta
to addu'an hana kishiya dai ban san wannan addu'a ba gaskiya yau ni na san dai akwai sihiri na halal me ya sihiri na halal kyawawan ɗabi'u wanda har ki rufe idan mijin daga gane muhimmancin wata mata a waje kila in aka zo babin iya magana in ya tuno iya maganan ki zai ga kai anya ko za a samu macen da ta kai ki iya magana in aka zo iya girki anya akwai wance ko mai iya girki kamanta in aka zo gurin iya chaba kulliya in aka zo gurin kauna in aka zo gurin tarbiya na yara in aka zo gurin mutunta dangin miji in aka zo gurin ba da shawara ga miji in aka zo gurin bada wayansu abubuwa da ya taimake keniya ya rika ganin kai anya ko za a samu kaman ki to idan namiji ya kudurta wannan akwai yiwuwan ba zai miki kishi ba akwai yiwuwa idan kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara sai ya auren to shi kuma wannan sai yake hakuri dan akwai mazajin da yake suna aure ne ba wai din suna jin haushin matansa na gida ba akwai maza da yawa yawa kawai su dai Allah ya sa suna da bukatun su zauna da mata sama da daya kuma wannan ko a hakan chaka ya kamata yau duk namiji ya kamata ne ya zauna da mace sama da daya dan in wannan ba ta da lafiya yara ya zaka yi da su kai ne zaka tsaya kai musu wanka kai musu abinci kai ma zaka dan je neman naka abincin kaga in akwai wata fa shikenan in wannan matar ta farko za ta je anguwa fa sai ta bar mata biyu in wata ba ta nan wata tana nan yawa da kuma sauran dai abubuwa ne da kullun wanda yake zamantakewa da mata biyun yafi maslaha kamar yadda nake faɗi kullun duk idan ka kalli kakanninmu ba zan ce iyayenmu ba wanda suka kai matsayin kakanni zaka ga cewa zai wahalan gaske ka ga wanda yake zaune da mace kwara daya sai dai wanda matan ta rasu ko kuma lalura amma zaka ga kakanninmu mafi yawan su mata hudu ne uku hudu uku hudu uku in an samu dan lalura ai biyu amma mutum namiji da mace daya kai da dai tsoro da haka ya uwa maza ina ji hankali Allah ya taimake ku kara kishi Allah ya taimake mu
Allah ya saka da alheri mallan kusan adan zamu tsaya wadanda suka yo sako na ai musu addu'a to mallan mutane da dama sun ci a sanya su cikin addu'a kuma suna maka fatan alheri da duk mun isar da sakon ku ga mallam Allah ka yaye mana damuwan da ke damun mu to masare a madadin bayin Allah da ke daukan nauyin wanga shiri tare da gudunmu wannan gidan radio Tukun FM 94.1 da ke nan tudun wada zaria wadda ke shirye-shiryen Ahmad Lawal Bamalli wadda ya sada mu da ku Abdullahi Ibrahim a madadin hadimin shirin Mallam Jibrin Auta tare da madan Mallam Abdullahi a madadin malamin namu Mallam Abubakar Jumari ni Aliyu nake fatan Allah Ubangiji ya sa mu dace kuma Allah ya shafi kurakuranmu bisalam
Alhamdulillah an saurari shirin manina da wasu bayan Allah tare da hadin biyu gidan radio Tukun FM 94.1 Zaria suka kauce nauyin kawo muku
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.